Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Baba Yakubu Bakeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a 12 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Aisha, to wani rahoton haɗin gwiwa yayi kashiri cewa miliyoyin yara na kan hadarin fadawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. Bayan zanga-zangar makonni a Amurka, shugaban Amurka Donald Trump yayi alƙawarin gwamnatinsa za ta yi aiki gadan-gadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye. Kana hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na ƙaruwa a cikin gaggawa a nahiyar Afirka.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji iyayen da Najeriya ke bikin yau 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya. ‘Yan kasar na da bambancin ra'ayi.
Mun muna kallon wani abu ne wanda yake mu bai da wani amfani a gurin mu kuma bai da kuma wani ma'ana, domin hukumar zabe na wannan lokacin bata fada a hukumar.
Sannan za ku ji halin da ake ciki a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya bayan rikici da ya barke a zangon Kataf.
Din yanzu da muke wannan maganan, gwamnatin jihar Kaduna ta kaka ba dokar babu shiga babu fita na awa 24 sai in masha Allah a masarautun nan guda biyu, wato masarautar Atiaf da ke karamar hukumar.
Za kuma ku ji nasarori da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati ta samu a shekaru biyar. Sannan kamar kowace ranar Juma'a a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin fadawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. Hukumomin guda biyu suna kaddamar da rahoto mai take COVID-19 da kwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da kwadagon yara a duniya. Marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru. Saboda shekaru 20 ƙungiyar kwadago ta duniya ta ce an rage bautar da yara miliyan 94. Sabbin alƙalluma sun kai yara da ake bautar da su zuwa miliyan 152 a faɗin duniya. Rabin wannan adadin na cikin aiki mai haɗari ga lafiyarsu. Waɗannan ayyukan suna da haɗarin gaske ga lafiyar jikinsu da kuma kwakwalwansu. Sun haɗa da aikin sashen noma da haƙar ma'adinai da gine-gine da ayyukan kamfanoni da kuma ayyukan gida. Rahoton ya kuma yi kashedi cewa akwai yiwuwar tilastawa ƙananan yara kwadago mafi muni yayin da COVID-19 ke ƙara yin illa ga tattalin arziki da kuma iyalai da ba su da mataimaka. Wani babban jami'in bincike kuma shugaban mawallafa rahoton a bangaren ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa, Lorenzo Guarcillo, ya faɗa muryar Amurka cewa shaidu na ƙara yin yawa na ƙara samun yara cikin bauta a lokacin da aka rufe makarantu ta dalilin wannan annobar. Ya ce yawancin yara da ba su zuwa makaranta ka iya faɗawa cikin ayyukan bauta masu haɗari ga lafiyarsu a Latilas. Yau Juma'a, ƙasar India ta samu sabbin mutane da suka kamu da COVID-19 11,000 tsakanin sa'o'i 24. Karuwan sabbin mutane 10,956 da suka kamu da coronavirus ya kai ƙasar Asiya ta kudun a matsayi na hudu mai yawan cutar, biyo bayan Amurka da Brazil da kuma Rasha. India tana da mutum 297,535 masu ɗauke da COVID-19 a cikin mutum 7,500,000 da suka kamu da cutar a faɗin duniya, a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu ɗauke da cutar da sama da mutum 2,000,000, kana Brazil tana biye da ita da sama da mutum 800,000, sannan Rasha kuma na bayansu da sama da mutum 510,000. Wani kamfanin fasahar halitta a nan Amurka ya ce zai gudanar da gwaje-gwajen gama gari a karon farko, lamarin da ka iya kai ga samun allurar rigakafin coronavirus. Kamfanin Moderna yana aiki tare da hukumomin kiwon lafiyan Amurka wurin kirkiro da allurar rigakafin COVID-19. wani kamfanin fasahar halitta kuma a kasar China Sinovac yana shirin gwajin allurar rigakafi da yayi a wata mai zuwa akan mutum 9,000 a kasar Brazil wanda suka amince da yin hakan. Brazil za ta kuma bada dama a gwada maganin rigakafi da jami'ar Oxford ta Burtaniya ta yi. Bayan zanga-zangar makonni a nan Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki ga dangadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye, kane tunkari batun rashin daidaito a fannin kiwon lafiya. Fadar White House ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa wannan mataki yana cikin muhimman ayyuka guda hudu na samar da kariya da kuma samar da dama da mutunta tsirarun jama'a. Da yake jawabi a jiya Alhamis wurin wani taro akan jinsi da aikin 'yan sanda a wani coci a birnin Dallas da ke jihar Texas, shugaban ya ce zai sanya hannu akan umarnin shugaban ƙasa da zai sa 'yan sanda su yi amfani da ƙwarewa irin ta zamani. Ya ce dole ne mu yi aiki tare mu tunkari rashin adalci da zalunci koda ina aka aikata su, inji Trump. Ya ce amma ba za mu yi nasara ba kuma ba za mu samu haɗin kai ba muddin za mu kira miliyoyin 'yan asalin Amurka masu ƙyamar jinsi akan ƙarya. Trump ya kuma yi fatali da sukar da ake masa akan kalamansa na baya game da kira da ya yi ga 'yan sanda da su tsananta dokoki akan masu zanga-zanga.
To an jima Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yau ne aika gudanar da bikin ranar demokradiyya a Najeriya, sabon ranar da gwamnatin kasar ta ware domin girmama tsohon dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar SDP. A yau din kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wa 'yan kasa jawabi. Ko me jawabin ya kunsa kuma yaya jama'a ke kallon wannan rana? Babangida Jibrin Gareka.
It is a day to honor our founding fathers who toiled to establish our republic and every Nigerian who has worked tirelessly to sustain it.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke jawabi ga 'yan Najeriya domin bikin wannan rana ta demokradiyya ranar 12 ga watan Yuni. A jawabinsa ga 'yan kasar da shugaba Muhammadu Buhari ya yaba masu fafutukar kafa mulkin demokradiyya da sauran 'yan Najeriya a wannan rana da ke zama na farko domin wannan biki. Kodayake shugaban kasa da sauran magoya bayansa sun bayyana alfanun wannan rana, wasu 'yan kasar ra'ayinsu ya sha bamban inda suke ganin wannan rana ba shi da alfanu, kamar yadda Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ya shaida mani.
Muna kallon wani abu ne wanda yake mu bai da wani amfani a gurin mu kuma bai da kuma wani ma'ana, domin kuman zabe na wannan lokacin bata fada a hukumance cewa MKO Abiola da shi da Baba Gana Kingibe su ne suka ci zaben da aka yi a 1994 ba.
To ko ina shawara kenan game da wannan mataki na sauya ranar mulkin demokradiyya a Najeriya ga dai Comrade Musa Jika.
So saboda haka mu muna ganin cewa bai kamata ba kuma babu wani amfani da za a samu akan wannan dawo da wannan harka na abin da ya shafi demokradiyya a ce ya koma June 12.
Su ma dai sauran 'yan Najeriya ba ba su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunansu game da wannan rana, kamar da wasansu suka shaida mani.
Ranar demokradiyya rana ce wadda take mai dimbin tarihi ga su ainihin al'ummar Najeriya, kuma ina ganin cewar a duk wani biki da ake a duniya ana yin biki ne idan ranar da wannan abin ya faru shekara guda ta cika cip cip da wannan abin.
Sai dai kuma duk da wannan suka da ake ma wannan rana, iyalan Abiola sun gode shugaba Muhammadu Buhari da kuma sauran 'yan Najeriya, kamar da daya daga cikin 'ya'yan marigayi Chief MK Abiola wato Wasiu ke cewa an dai gudanar da bikin na bana ne ba kamar da aka so ba, domin kuwa dokokin hana cunkoso da taruka na cutar corona ya kawo cikas ga bikin baki daya, musamman ma dai a yankin kudu maso yammacin Najeriya, yankin da Chief MK Abiola ya fito. Min karrama jangwarzan ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana babban filin wasan kasa da kasa da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja a matsayin filin wasan Chief MK Abiola bisa gudunmuwar da ya bayar na kafa mulkin demokradiyya da kuma harkokin wasanni a Najeriya. Babangida Prem, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto, ana tare da sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin gaggawa a nahiyar Afirka. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta faɗa a jiya Alhamis cewa ya ɗauki tsawon kwanaki 98 kafin mutum 100,000 su kamu da cutar a nahiyar Afirka, amma yanzu cikin kwanaki 19 kacal cutar ta kai 200,000. Afirka ta Kudu da take kan gaba a yawan masu ɗauki da cutar coronavirus a nahiyar tana samun yawan mace-mace cikin gaggawa. Da yammacin jiya Alhamis, ma'aikatar kiwon lafiyar Afirka ta Kudu ta ce an samu ƙarin mutum 74 da suka mutu, kana an samu sabbin mutane 3,357 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce Afirka ta Kudu ne cutar ta fi kamari, inda take da kashi 25 cikin 100 na adadin kamuwa da cutar a nahiyar. Tuni aka tabbatar da mutum sama da 58,000 suna dauki da COVID-19, kana wasu 1,200 suka mutu da cutar a Afirka ta Kudu. Da ƙarshe, Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya sanar da yammacin jiya Alhamis cewa za a fara wasan kwallo da duk wasannin motsa jiki daga yau 12 ga watan Yuni, amma ba tare da halartar 'yan kallo a filayen wasannin ba domin kariya daga kamuwa da coronavirus. Conte ya kuma sanar cewa akwai yiwuwar fara kananan wasanni daga ranar 25 ga watan Yuni, yayin da Italia ke farfadowa daga barkewar COVID-19, kana hukumomin yankuna sun tabbatar da kamuwa da cutar na ƙarayin ƙasa. Ya ce za a fara wasu wasannin nishadi, amma kuma za a ci gaba da dakatar da wasu. Italiya tana kuma kokarin takaita shigowar masu yawon bude ido, wanda galibinsu daga nahiyar Turai suke, amma suna ba baki daga Asiya da kuma Amurka ta Arewa da kuma ta Kudu daman shigowa kasar saboda aiki ko kuma wasu muhimman dalilai a cikin gajeren lokaci.
Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba, inda za a ji halin da ake ciki a jihar Kaduna a arewacin Najeriya. Rahoto na nuni da cewa biyo bayan fada da ya barke a jihar a jiya Alhamis a zangon Katab, al'ummar yankin na zaune ne cikin zulumi duk da kafa dokar hana fita na sa'o'i 24. Daga Kaduna ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara.
Wani sabon rikicin rashin fahimta tsakanin al'ummar zangon Katab da ke jihar Kaduna ya jawo gwamnatin jihar Kaduna ta kakaba dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24. Tsintar gawar wani matashi da aka yi a safiyar Alhamis a garin zangon Katab ne da ya kawo zaman ɗarɗar, wanda ya sa al'ummomin suka ja layi yayin da wasu suka fito kan hanya suka rufe hanyar shiga da fita. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwani ya ce jami'an tsaro sun ɗauki mataki.
Nan take kwamishinan yan sanda da kuma shugabannin sojoji da kuma ƴan sandan ciki, dukkan mu muka garzaya zuwa wannan yankin. A halin yanzu da muke wannan maganan, gwamnatin jihar Kaduna ta kakaba dokar babu shiga babu fita na awa 24, sai in ma sha Allahu a masarautun nan guda biyu, wato masarautar Atiyaf yake karamar hukumar zangon Katab da kuma masarautar a Chawai da take karamar hukumar Kauro.
Al'ummar da ke cikin garin Zango a zangon Katab sun ce suna zaman ɗarɗar.
Sunana Sani Yakubu Alkaini, wakilin Hausawa. To hal da muke ciki da yanzu mutane ana nan a tsaye, akwai al'umma wadda sakamakon tare hanya sun shigo cikin Zango. Zango ya cika makil, kuma akwai wani riga can yakan wadda ba ta jin harbi, amma alhamdulillah yanzu sojoji sun shigo sun nufa gurin.
An samu wani rashin rai ko wani raunuka?
Kaman mu da a cikin zango yanzu haka mun samu rashin rai na mutum ɗaya, akwai kuma ɗaya da har yanzu ba mu gan shi ba. Wallahi a cikin daren nan dai sojojin da suke cikin garin zango shekara goma sha biyu da suke shigo da komanda suna tunanin kaman gaskiya idan wani abu ya taso ya fi ƙarfin faru ɓangaren su za su zama kuma za su taimaka a cikin zangon da suke cikin jami'an tsaro.
Sai dai kwamishinan tsaron jihar Kaduna Samuel Alwani ya ce babu wani abun fargaba domin an riga an jibge jami'an tsaro.
Har yanzu da muke wannan maganan, jami'an tsaro wanda suka kunshi sojoji da kuma 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro duk ana nan ana aikin tabbatar da an kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Kwamishinan 'yan sanda da kansa da kuma kwamandan sojoji da kansu suke jagorantar wannan aikin.
An samu asarar rai ko raunuka?
Har yanzu da muke wannan maganan, aikin da muke shine ta za mu kwantar da wannan tarzoman, kuma alhamdulillah an samu nasara. Amma daga bisani za ku ji sauran bayanai daga gun jami'an tsaro.
Dama dai a can baya akan samu rashin fahimta tsakanin al'ummomi daban-daban a kudancin jihar Kaduna, amma daga baya aka samu fahimtar juna da abubuwa suka nafa al'umma suka ci gaba da hudda da juna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Ikara, shugaban hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annaci wato EFCC Ibrahim Magu ya bayyana irin nasarori da hukumar ta samu a shekaru biyar da suka wuce a zantawarsu da wakilinmu Sale Shehu Ashaka.
A cikin shekarun nan mun samu wajen kusan hukunce-hukunce wanda ya kai mun kai su an kukkuta su kenan feda 2,240, kuma akai kudaden billions da aka yi rukoba, ga kuma gidaje kala-kala, jirage na ruwa da private jet da motoci, treloli da yawa ba iyaka. Kalura wannan gidajen mai tsada ya a nan Abuja wanda ya fi kowane gida tsada, kaga ita ba tana ciki. So an samu nasara kwarai.
To amma ganin cewa wasu Malam Ibrahim Agu mutane da dama suna kuka cewa ko hukumar ku bata bincike ne sosai, kamar in an tafi kotuna sai kaga kotu ta zo ta kori karar. Kamar yanzu a misali shari'ar tsohon gwamnan Abia Oji Uzokalu, irin su kwanan nan an yanke na Stella Oduwa da wasu dai haka da dama. Me zaka ce akan haka?
Duka cikin ba ma wani yanka shari'a ba. Kasan maganan Oji Uzokalu ne. Ba a ce duk evidence muka bayar kotu ba wani wanda kotu ta ce ba ta so, kuma ta rejecting. An samu technical issues ne, shine aka ce a koma kotu, kuma za mu koma kotu za mu sake zuwa da evidence namu da witness namu, kuma insha Allah yau da gobe sai Allah.
To ganin cewa an kwashe kusan shekara biyar, shi ma yanzu ana ta kokarin yadda za a yi a dawo da tsohuwar minista ta man fetur ta Najeriya Alison Madukwi. Sai gashi kwanan nan ma wasu rahotanni suna ta zuwa cewa wai ta samu zama dan kasa a kasar Dominica da wasu da rahotanni. In me yake faruwa ne tsawon shekarun nan Malam Ibrahim, har yanzu an kun gagara dawo da matan Najeriya ta fuskanci shari'a?
Wallahi ni abun damuwa ne kwarai. Ni ma ya yi dame ne abin su. Ya wani bincike ne wanda law enforcement kaman NCA za su yi shekara biyar ba mafita. Shine na kaya musu, kasan na je can ba iyaka. Mun je can ba iyaka ga kan wannan bincike. Kwanaki ina magana da 'yan Najeriya da suke kasashen waje. Na ce dole ne mu hada karfi da karfe. Mu tsaya ma gwamnati mu ce mu sai an kawo ta, ko kuma su hukunta ta. In su ba su da reason su hukunta ta, mu muna da shi.
To shugaban EFCC kenan na Najeriya Ibrahim Magu, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. To a makon da ya gabata muna kan tattaunawa da Professor Yusuf Alhassan, malamin jami'a a kenan Amurka, kan yadda bakaken fatar Amurkan za su iya samar da sauyi kan yadda wasu 'yan sanda fararen fata suke musguna musu. Kuma yana gab da fara lissafa mana hanyoyin da ya kamata su bi a hukumance wajen cimma wannan buri sai lokaci ya mana halinsa. To daga inda za mu ɗora kenan a shirin na duniyar Amurkan wannan mako, sunana Mahmud Lalo. To a cikin bayanin da yake mana a makon da ya gabata, Professor Yusuf Alhassan, malamin jami'a da ke nan Amurka, ya ambaci cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da bakakken fata a Amurka za su iya bi domin magance matsalar cin zarafin da ake zargin wasu 'yan sanda fararen fata suke musu shine su shiga harkar siyasa, wacce ita za ta ba su damar zuwa majalisa har su sauya dokoki. Inda Hanna tambaye shi yiwuwar hakan, lura da cewa wasu na musu kallon su tsirarru ne a fagen siyasar Amurka, sai ya ce
duk da tsirarri ne ba su da yawa, dole ne yanzu su kamara shiga cikin siyasa daga local level zuwa ina nufin kamar councilor zuwa su zama mayor. Kamar yanzu alhamdulillah akwai mayor da yawa bakake mata, za ka ga wasu watakila ma na kwanan a jihar ku akwai da yawa bakake. To kage yanzu suka ci gaba da dagawa, suka je har suka shiga majalisun jihohi da ƙasa gaba ɗaya da kuma senate. To wannan zai iya jawowa, idan suka haɗa kayuwansu zai jawo zai za a canje dokokin ƙasar nan su fara rage irin waɗannan bala'i da musifa da bakakin ƙasar nan suke ciki. Amma in ba su shiga siyasa ba, in kuma ba su yi ƙoƙarin bayan sun shiga siyasan kuma sun samu nasara, an sun fara ƙoƙarin canja wasu dokoki da gaskiya suke maguzawa bakakin ƙasar nan ba, to abubuwan ba za a ci gaba ba. Za a ci gaba da mazama jiya yau, kuma waɗannan al'amura za su ci gaba da faruwa. Akwai 'yan sanda na gari masu kirki wanda za su bi ka'ida, akwai wanda dama sun marasa kirki, kuma marasa kirkin za su ci gaba da yin wannan dama tunda suna da kaki, suna da dama. Ba wai abin nan yanzu zai dan kwanta dama kaɗan, amma za a ga bayan kwana biyu sai ga kamar an manta, abubuwan za su ci gaba.
To Farfesa Yusuf Alhassan na tsokaci ne kan batun mutuwar George Floyd, ba Amurken nan baƙar fata da ya rasa ransa a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota, bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne wuyansa da gwiwa a makonni biyun da suka gabata, al'amarin da ya janyo zanga-zanga a biranen Amurka da ma sassan duniya. To wata matsala kuma da Farfesa ya taɓo, da cewarsa yake ganin tana taimakawa wajen ƙara rura wutan matsalolin da baƙaƙen fata a Amurka suke fuskanta, ita ce
gaskiya yaran baƙaƙe na ƙasar nan dole su ilmanta fiye da yadda suke yanzu. A matsayina na malam makaranta, yaran ƙasar nan baƙaƙe suna wasa da ilimi, kuma a duk duniya ba abin da za ka yi, wato za ka samu makami wanda za ka kare kanka ta hanyar wato rayuwa irin ilimi. Duk wanda ya riga ya ilmanta yana da kyakkyawan makami da zai iya shiga kowace irin fage na wani irin yaƙi ne na da baki na menene da zai mutum zai kwaci kansa.
To a dai cikin wannan mako mai karewa ne aka yi jana'izar Floyd a birnin Houston da ke jihar Texas, a kuma daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga, duk da cewa an tuhumi ɗan sanda Derek Chauvin da laifin kisa a mataki na biyu. Hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da ake ta tafka muhawara kan shawarar da wasu suka bayar cewa a rage kuɗaɗen da ake kashewa hukumar 'yan sanda, ko kuma a karkata kuɗaɗen da ake kashe musu zuwa wani fanni da zai amfani al'umma. To koya bakakken fata baki da suka zo daga Afirka suke kallon wannan lamari? Steve Adarkawa limamin coci ne ɗan asalin Ghana da ya kwashe sama da shekara 30 a nan Amurka, ya kuma ce akwai buƙatar a riƙa yin ƙoƙarin bincike kafin a ɗauki mutum aikin ɗan sanda a Amurka. Ya ce kafin a ɗauki mutum aikin ɗan sanda akwai buƙatar a binciki yanayin tarbiyyarsa a al'adance. Ya kamata a binciki mutum a ji ra'ayinsa kan batun da ya shafi matsalar launin fata a Amurka. Ita kuwa John Magala, wacce ya asalin ƙasar Uganda ce, ta ce akwai buƙatar kowa ya binciki kansa kan abin da ya shafi nuna warin launin fata. Ya kamata kowannenmu ya zauna ya yi zurfin tunani ya ga ko akwai wani ɓurɓushin nuna warin launin fata a ransa kowane iri ne. Misali ya muke kallon matan da suke da ƙiba ko mutumin da yake da nakasa, ya kamata mu riƙa tunawa cewa dukkan mu 'yan adam ne, kuma akwai buƙatar mu riƙa girmama juna. Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan jiko, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Elizabeth Lee da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki a Bauchi, Tarayyar Najeriya. Ya ce tabbas yin zanga-zanga da al'umman karamar hukumar Faskari na jihar Katsina ke yi kan matsalar tsaro da ya addabe su tura shi ta kai bango. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi abin da ya dace don kawo ƙarshen wannan kace-kacen al'umma da ya kici ya kicinyewa a yankin. Da ƙarshe nake addu'a Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin cimma amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Gazali Kabir Lolo tare da Fatima Gazali Kabir Lolo daga Tabuka a Saudiya. Suka ce salam BOA Hausa. Hakika samun koma baya a fannin tsaro da ƙasar Najeriya ke fuskanta abun fargaba ne matuka ganin yadda ƙasar ke kiran kanta giwar Afirka. Muna kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen yaki da ta'addanci da kuma 'yan ta'adda. Sakonmu na gaba kuma ya ce muna taya 'yan Najeriya murnar cika shekaru 21 a jere akan tafarkin demokuraɗiyya da fatan masu riƙe da mukamman siyasa za su ci gaba da cika alƙawuran da suka ɗauka na kare rayuka da dukiyoyin fararen hula. Sako daga Ali Abdullahi Doron Bagada, kaka Alhaji Gursuma da Masak. Sakon Ahmadu Manaja daga Bauchi, unguwan Karofin Madaki, Najeriya ya ce muryar Amurka. Ku isar min da sakon jaje da ta'aziyya ga iyalan mutanen da aka kashe su a hare-haren 'yan ta'adda a Borno da jihar Katsina. A gaskiya lokaci yayi da ya kamata shugaba Buhari ka ɗauki matakin ba sani ba sabo akan shugabannin rundunonin tsaro na ƙasa, domin wallahi zubar da jinin yayi yawa a ƙasar mu Najeriya. Kuma sam 'yan Najeriya bamu gamsu da irin yadda ake gudanar da harkokin tsaron ƙasar mu ba, kuma mun tsaro sun kasa kuma sun gaza akan aikin su na kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Sai kuma sakon Haruna Abdulmumini mai gwado Doguwa, jihar Kano, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa. Shakka babu, mun ji daɗin batun hukumomin ƙasarmu Najeriya na cewa za su ɗauki tsauran mataki akan duk wanda ya aikata fyaɗe. To amma kira na anan shi ne kamata ya yi a bibiyi malamai domin a yi amfani da hukuncin da addini ya tanada ga mai irin wannan aiki, domin in dai ba haka aka yi ba, to za a rasa maslahar da addinin ya tanada. Ya Allah ka kawo ƙarshen wannan bala'i. Amin tsumma amin.
Da wannan kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafa wa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin faɗawa cikin aikin ƙwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. Hukumomin guda biyu suna ƙaddamar da rahoto mai take COVID-19 da ƙwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da ƙwadagon yara a duniya. Marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru. Saboda shekaru 20 ƙungiyar ƙwadago ta duniya ta ce an rage bautar da yara miliyan 94. Sabbin alƙalluma sun kai yara da ake bautar da su zuwa miliyan 152 a faɗin duniya. Rabin wannan adadin na cikin aiki mai haɗari ga lafiyarsu. Yau Juma'a, ƙasar India ta samu sabbin mutane da suka kamu da COVID-19 11,000 tsakanin sa'o'i 24. Karuwan sabbin mutane 10,956 da suka kamu da coronavirus ya kai ƙasar Asiya ta kudun a matsayi na hudu mai yawan cutar, biyo bayan Amurka da Brazil da kuma Rasha. India tana da mutum 297,535 masu ɗauke da COVID-19 a cikin mutum 7,500,000 da suka kamu da cutar a faɗin duniya, a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu ɗauke da cutar da sama da mutum 2,000,000, kana Brazil tana biye da ita da sama da mutum 800,000, sannan Rasha kuma na bayansu da sama da mutum 510,000. Bayan zanga-zangar makonni a nan Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki ga dangadan wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye, kane tunkari batun rashin ɗaiɗaito a fannin kiwon lafiya. Fadar White House ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa wannan matakin yana cikin muhimman ayyuka guda hudu na samar da kariya da kuma samar da dama da mutunta tsirarun jama'a. Da yake jawabi a jiya Alhamis wurin wani taro akan jinsi da aikin 'yan sanda a wani coci a birnin Dallas da ke jihar Texas, shugaban ya ce zai sanya hannu akan umarnin shugaban ƙasa da zai sa 'yan sanda su yi amfani da ƙwarewa irin ta zamani.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wanda ta hada kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Aisha Tsile ce ke muku fatan alheri. Assalamu alaikum.